إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودورهاك بركم ودساك سادوا وأن مصلى شمي البركة na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake anguwar guyuwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan Ramadan. Yau muna talata 11 ga watan Ramadan a shekarar 1443 bayan girman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 12 ga watan 4 da shekarar 2022 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Ankabut. A karatun mu na jiya mun tsaya akan aya ta 41 daga ayoyin surar. Yau insha Allah za mu dora daga kan aya ta 42, ita ce aya da take biye da ita, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu. Allah ne ya cewa masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a مثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله يقول مثالا وأن تكريك مجبلتا سون أولياء. أولياء جمعين ولي، ولي سين ميتمكو مجبلتي وأن يكي ربن قامتي الناس وأن بيبر وأن يسو سردكي وأن يكي ترى ولي. الله يقول الله ولي الذين آمنوا. الله سين مجبلت مؤمنين، da aka zamanto wasu majibancin muminai sai ya fidda su daga dubbai zuwa duhu, sannan ya fidda su daga bata zuwa shari'a, haka nan ya tsirar da su daga azaba ranar alkiyama. A nan duniya kuma ya kubutar da su daga dukkan azzalimai waɗanda suke nufin fitutar da su. Kamar da ke faɗa mana suratul Ibrahim, ya ce wa qalal ladina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد. هذا سن صوت صوت دبايان الله، أما الله دعيك شيني ولي في الله يجب الجزو يكم باس نترى يا حلقا دورا كم يزونا دورا كم أجدادا. هكذا يسد فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. هذا شو مانا جبنتا وانا شو يا ولي انتفع تحقيقا بفرعون ياسو يكتد عن أبو موسى لفرعون لغرنسو يسو تندسو سي الله تعالى يفد فرعون يحلق عشكم قادة مثلا عن أبو موسى دل. Allah ya nuna masa shi ke da iko, kuma Allah ya nuna masa shi ne su ne nashi, kuma ya taimake su. To irin wannan taimako shi ne waɗanda suka riƙi wani ba Allah ba suka rasa. su ba su da mai musu irin wannan taimako, ba su da mai kama musu a nan duniya da a ce lokacin da Allah ya kawo musu azaban nan ya so ya halakar da su, ya kwace garinsu, ya ba wa nasa waɗanda suke tare da shi. Da a lokacin ya kamata su ma gumakansu ta so su ja da Allah su kwato su karfafa mutanensu, domin haka haka ba ta yi ba. To wannan shi ne abinda wannan aya Allah yake buga mana misali a kai. Yace misalin waɗanda suka riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin majibanta mataimaka, to misalin su ka masalil ankabuti takazat baita, kamar gizo-gizo ne ya riƙe gida, ƙa'idan gizo-gizo bai tsare shi da komai, domin gida ne wanda yake ya fi komai rauni, kamar da Allah ya ce wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut, ya riƙe gida don gidan da dama ana rukun gida don ya tsare ta. In ana ruwan sama kaga gidan da ka gina sai gidan nan ya tsare maka inda kake daga tasirin ruwan sama. Idan ana tsananin rana kaga gidan da kake zai tare maka rana, kaga kenan daga ciki gida yana bada waɗannan abubuwa, yana tsare ku daga har, yana tsare ku daga bar, duk wannan na daga cikin hikima ta gida. To amma gidan gizo-gizo zai tsine da komai, zai tsare shi daga ruwa, zai tsare shi daga wani abu, duk wani abu da ya tashi tafiya gare shi da wannan gidan da shi da babu kusan ɗaya ne, to kaga kenan bai tsinana masa komai. To haka nan waɗanda suka riƙi wasu koma bayan Allah ba sa tsinana masa komai, la a duniya wa la a lahira, domin a duniya lokacin da Allah ya tashi halaka su ba su tafi ba, a lahira in Allah ta'ala ya tara su ya ce wai mai ashuruhum thumma wai mai ashuruhum thumma naqul ladina ashraku aina shuraka'ukum ladina kuntum tazumun, ina take ko kuma ta yace wa qul aina shuraka'i ina ababan tarayya ta, kaga babu, qalu azannaka wa minna min shariq wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. To shine Allah yake cewa ba su riƙi komai ba saboda waɗannan da suka riƙa ba sa iya tsina da musu komai, don haka rukunsu da suka yi a matsayinsu musu garkuwa daga sharri. Allah ce kamar gizo-gizo ne da ya riƙi gidansa domin ya masa garkuwa daga sharri. Sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut, mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo, bai tsarewa daga komai. To haka nan mafi raunin abin da dogaro su ne waɗannan gumaka, mafi raunin abin da za ka riƙa wai don ya taimake ka to su ne waɗannan gumaka, domin ba sa iya tsinana wa ma'abotansu komai. Allah ya ce lau kanu ya'lamuna, da a ce suna sane da irin wannan misali, da sun fahimci wannan misali, to da sun gano cewa lallai waɗannan gumakan nasu ba ababen dogaro ba ne. Amma game da abin da ya shafi gidan gizo-gizo suna sane, sun san da gidan gizo-gizo yake, sun san bai da ƙarfin komai, sun san gida ne mai tsananin rauni. To amma inda suke da matsala shi ne rashin fahimtar cewa ababen nan da suka riƙa a matsayin garkuwa to kamar gidan gizo-gizo ne, ba sa iya tsinana musu komai, to amma ba san haka ba. Na'am.
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من نبي وهو العزيز الحكيم.
Allah ya ce inna Allah ya'lam, lalle Allah shi yana sane cewa ma yad'una min dunihi min shay, wannan ma ko dai ta zama mausuliya, kamar da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi zuwa kai irin sai bin jarir al-Tabari, cewa Allah yana sane cewa abin da suke kira koma bayan sa na wani abu, ma'ana duk wani abu da suke kira koma bayan Allah, Allah yana sane da shi. Kuma kira anan ma'ana ta bauta, haka duk abin da suke bauta wanda ita ce du'a'u ibada, duk abin da suke bauta wa kuma bayan Allah, masu bauta wa gumaka Allah ya san, kuma gumakan da suke bauta wa waɗanda aka sassaƙa daga duwatsu ne ko daga itatuwa Allah ya sani, hatta itacen da suka sassaƙi wannan gunkin daga gare shi Allah ya sani. Haka nan masu bautar shanu, masu bautar rana, masu bautar duk wani abu da ake bauta ma Allah, kowane abu min shay'in, na daga komai Allah yana sani da shi. Kuma Allah shi bai dauki mataki, don haka duk abin da suke Allah na sane zai musu hukuma daidai da abin da ya dace da shi. Wannan take fassarar mafi yawan malamai. Ibn Jarir al-Tabari na daga cikin wasu ka tafi akan cewa ma din lafiya ce, cewa inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay, Allah yana sane cewa ba sa kiran wani abu mai ma'ana kuma bayan Allah, duk abin da suke kira kuma bayan Allah shirme ne, Allah ya san duk shirme ne, shine ma yad'una min dunihi min shay, duk wani abu da suke kira to ba a bakacin komai yake ba, don haka wannan kina mawacin kasar da ta fi shahara kuma ta fi yawa wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-aziz mabwayi wanda babu abin da ke gagara sa sabanin wadancan kuma ka su kuma babu da ke iyawa shi Allah babu abin da ke gagara sa su kuma abin da suke bauta kuma ka ba abin da suke iyawa Allah ta'ala shine al-hakim mai hikima da haka Allah yana da hikima su wadancan ba sa iya komai ballanta na ma a siffanta aikin sa da hikima shi Allah yana halitta kuma ka dubi halitta Allah za ka ga hikima cikin sa Allah ya tsara fasali ga lokacin bazara ga lokacin hunturu ga lokacin damuna ga lokacin rani kuma duk za ga wani hikima cikin ta haka nan Allah ta'ala ya kasa mutane ga waɗannan a wannan yanki waɗannan a wancan yanki duk abin da Allah ya tsara akwai hikima a ciki wasu daga cikin hikimomin mun sani da yawa daga cikin su ba mu sani ba don haka Allah shine al-azizul hakim da
وما يحصدها
إلا الله يكتب تلك الأمثال وأن تنسوا لي مسالي كون غيرهم أن مسالا لي بقى لمسالي لداما دا الله تعالى يكتب بقى واتسون القرآن سنة ديوة الله يكتب نضرب حال الناس منا بقى سنة بمساني دو منسح مكالتا دو مساني سجانو أبن اسكي خير من دا بقى مسالي أكي سجمتر أبو هو akwai wanda bai fahimta ba sai an buga masa misali irin wannan misali idan Allah ya buga misali ya fahimci misali to daga nan ne zai fahimci idan aka dosa da shi sa Allah yake yawaita buga misali kuma buga misali na tasiri sosai wurin isar da sako Allah ya ce to waɗancan misalai ne muke buga su ga mutane wa ma ya'qiluha illa al-alimun ba ma ta hankalta su fahimce su su gano inda hikima take wurin buga misalan nan sai masu ilimi mai ilimi mai aiki da iliminsa shi ke fahimtar cewa lalle wannan misali ya kai misali kuma wannan misali ya ba da ma'anar da yake ake so ya bayar kuma ta yi daidai Ibn Kathir ya kawo ruwaya da aka rawaito hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi zuwa ga Amr bin al-As Amr bin al-As ya kasance daga cikin hamsaban Qurayshawa kuma ya kasance daga cikin hajjai masu hazaka na Qurayshawa tun kafin zuwa musulunci ya kasance daga cikin waɗanda suke sawa gaba-gaba in za a yi magana ta jayayya ko in za a tura tawaga zuwa ga manya-manyan sarakuna to Amr bin al-As yana daga cikin wanda suke turawa gaba-gaba shine yake cewa kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cewa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga gare shi yana cewa na fahimci misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya bayan ɗaya har misali dubu har misali dubu ya fahimta manzon Allah ya buga misali ya gano inda hikimar wannan misali take da kuma dacewar wannan misali da abin da aka buga domin sa yace na gano irin wannan ɗaiɗai har guda dubu a ga wannan hikimar ba baiwa ce ta Amr bin al-As kuma gashi Allah yace duk misali ba mai gano shi sai mai hankali a ga wannan ya nuna maka cewa Amr bin al-As na daga cikin waɗanda ke da hankali da hazaka da basira da kuma fahimta radiyallahu anhu arda na Allah ya ce khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq Allah ya halitta samai da ƙasa da gaskiya wannan gaskiya ita ce cewa Allah ta'ala zai yi wa mutane jarabawa zai tura wa mutane shari'a zai yi umarni zai yi hani wanda ya tsaya ya bi dokokin Allah Allah zai masa sakamako mai kyau ya tsirar da shi daga azaba wanda ya bi jirema Allah ya ƙi bin dokokin Allah to Allah zai masa azaba wannan shine gaskiyar da Allah ya halitta sammai da ƙasa yace ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi sai da gaskiya to shi ne Allah ya ce lalle Allah ya halicce su da gaskiya inna fi zalika la ayatan lil mu'min lalle cikin haka akwai aya ga masu imani duk mai san imani to ga aya cikin halittar sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab to irin waɗannan ayoyi mu'minai ke fahimta suke sanin cewa Allah ba ga banza ya halicce sama ba Allah ba gaban zai halicci ƙasa ba amma waɗanda ba su da imani gani suke duk aikin banza ne duk nature ce ɗabi'a ce daga shi ga ahalin temu ko zo mu rayuwa inda muka ga dama kai wanda kai abin da ka san ba daidai bane kuma kana jin ka'ida kai shi kuma ka cutar da wani ka ci amanar wani ka ci zarafin wani ka dauka cewa kenan ba komai bane ka gama rayuwar ka gama ka mora abin da ka mora shi ma kuma ya rasa abin da ya rasa an tafi lahira babu komai Allah ya to Allah ya wuce haka yasa wata rike to fa atikum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ya Allah ya ce ta'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arsh al-karim Allah ya daukaka a ce ya halitta mutane a banza ba tare da hisabi ba ba tare da yin hukuba ba ba tare da sakawa wanda ya kyautata ba ba tare da nuna ma wanda ya munana ya munana ba haka kawai ai rayuwa ta shi a banza Allah ya ce to Allah ya daukaka daga aikata haka to shine Allah ya ce wannan ayoyi ba mai gane sai mu'mini na utlu ma'u Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min al-kitab ka karanta abin da aka maka wahayi da shi na daga littafi Allah ya ce maka da al-Qur'ani ka karanta shi ka nuna umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga shafa al-ummata da aka umarni ne daga Allah na mu karanta al-Qur'ani littafi mu karanta shi ne tadabburin sa mu fahimci ma'anonin sa wanda sai da fahimtar ma'anoni ake tadabburi da la'akari da fahimtar me al-Qur'ani yake nufi hakanan kuma mai aiki da shi ne isar da shi zuwa ga wasu duk wannan na karkashin karanta alqur'ani da bibiyar alqur'ani da kuma bin sa haƙa tilawati karanta shi fahimtar sa la'akari da tadabburin ayoyin sa aiki da shi da isar da shi zuwa ga wasu duk yana wa aqimis sala kuma ka tsaida salla kaga umarni ne na tsaida salla Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah na hani daga al-fasha kuma tana hani daga al-munkar mummunan aiki wanda ke tsare sallah ka gurgudan tsarewar sa da sallah gurgudan ta hana shi daga al-fasha wal munkar ke sa karoto hadisi da dama mauqufai wasu da rawato shi ma marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wallahu alam bi sihar cewa marfu'in ya inganta ko bai inganta ba amma rawato shi da yawa daga cikin sahabbai da kasa da sahabbai cewa wanda duk sallar shi bata hana shi daga al-fasha'i wal munkar ba to bai tsara komai daga Allah sai ne sanda kana sallah ne dan ka kusanci Allah to amma in sallar nan bata zama to ta yi yanda ya kamata ta kasance ba baka tsaida ita daga kunnanta ba baka bada khushu'in da ake nema a cikin ta ba baka samu nutsuwar da ya kamata a samu a cikin sallah ba to sai zama da sallar nan tana nisantar da kai daga Allah maimakon ta kusantar da kai daga Allah kuma irin wannan sallah ita ce ba za ka ga kana yin ta amma kuma baka bar al-fasha da al-munkar ba amma matakar ka tsayi da sallah ka tsare salloli kan lokutan su ka sarrafa kunnan salloli da wajibanta da sunnonin ta da mustahabbanta kana aiwatar da su yanda ya kamata kuma kana neman sani ga abin da baka sani bane game da sallah sannan kana kiyayewa da sallah a jami'i a lokacin sallah a kira sallah a masallatai ka tafi ka bi jami'i to ba makawa idan kana wannan to wannan sallah ka za ta hana ka daga al-fasha'i wal munkar kuma da lokacin da kana sallah irin haka kuma baka daina al-fasha ba to ka san cewa akwai matsala cikin sallar nan kai kokari ka gyara ta haka ka dauka cewa daga cikin ma'aunin sallar ka tana da kyau ko ba ta da kyau ta inganta ko ba ta inganta ba ta auna da al-fasha'i wal munkar matakar ba ta hana ka daga al-fasha'i wal munkar ba to fa ba makawa akwai illa akwai khalal a cikin wannan sallah Allah ya ce wala zikrullahi akbar kuma ambatan Allah shine mafi girma malamai sun saba ne mai ke nufi da zamantowar ambatan Allah mafi girma musamman an ambaci sallah cewa tana hani daga al-fasha'i wal munkar wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fasha'i wal munkar wala zikrullahi akbar sai wa ambatan Allah ke mafi girma har yasa wasu kaza su cewa kenan ana nufin ambatan Allah ya fi sallah dan cewa ambatan Allah ya fi sallah mai ake nufi sai suka tsara wa kansu wata fahimta, to tunda ambaton Allah ya fi sallah bisa ga wannan fahimta da suka yi, wacce ba ita bace fahimta ingantacciya ta aya, sai suka ce to shikenan kana iya ajiye sallah kai ta ambaton Allah kai ta zikiri, da ka gama kanka zikiri kai sai ko kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, shikenan ba kai sallah ba ma kai wannan ya dauke ba. Kuma wannan shine rudu kan rudu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ambaton Allah, kuma ya fi kowa sanin muhimmancin ambaton Allah, kuma ya fi kowa fahimtar mai ake nufi da wala zikrullahi akbar. Amma Annabi bai taba ajiye sallah ba, gashi ya fi kowa zikiri, ya fi kowa ambaton Allah, amma bai taba ajiye sallah da cewa ai tunda yana zikiri ba sai ya sallah ba. Kaga kenan shi wannan fahimta ba ita ba ce. Wasu malamai sun fassara cewa wala zikrullahi akbar cewa ambaton Allah da ke cikin sallah shi ya fi muhimmanci a kan hannun da sallah take yi daga alfasha'i wal munkar. Kaga sallah tana da hani daga alfasha'i wal munkar, daga cikin babban aikin sallah tana hani daga alfasha'i wal munkar. To amma ambaton Allah da ke cikinta ya fi hannun da take wa alfasha'i wal munkar muhimmanci da girma. Kaga wannan fassara ce mai kyau. Wasu malamai sun fassara cewa wala zikrullahi akbar, zikrullahi sai zamana ana nufin idafa, idafa dama daga nan ake samun matsala gurin fassara. Idan ka sami izafa an jingina abu zuwa abu, to shin wannan jinginawar ana nufin jinginawar fi'ili masdari ne ila fa'ili ne ga wanda ya aikata shi, ko ko jinginawar masdari ne zuwa ga abin da aka aikata. Kamar ka ce maka qira'atul qur'ani, kaga karatun alqur'ani ana nufin karatun da aka yi wa alqur'ani, kamar ga qira'a. Kaga an jingina qira'a zuwa ga maf'ulin bihi, saboda qur'ani shi aka karanta ba shi yayin karatu ba. Idan aka ce qira'atul qur'ani ko a ce qira'atu zaidin, kaga malamin sun bambanta. Qira'a ita ce qira'a masda, amma ga alqur'ani an jingina ta ga maf'ulin sa, karatun da aka yi wa alqur'ani. Qira'atu zaidin kuma ba ana nufin karatun da aka wa zaidu ba, ana nufin karatun da zaidi. Kaga kenan an jingina masdar zuwa ga wanda ya aikata shi, karatun da zaidi yayi. A can kuma da aka ce qira'atul qur'ani an jingina karatun zuwa ga abin da aka karanta. To nan da aka ce zikrullahi, ko dai zamana ana nufin zikrullahi ambaton da ake ma Allah, kaga ya zama an jingina zuwa ga maf'ulin bihi. Kamar yadda aka ce qira'atul qur'ani, karatun da ake wa alqur'ani, haka nan zikrullahi ambaton da ake wa Allah, ko kuma zamana zikrullahi ambaton da Allah ke yi. Kaga Allah shi ma yana ambaton. Allah ya ce fadhkuruni azkurku, ko ambace ne in kuka ambace Allah shi ma Allah sai ambace ku. Kaga kuna ambaton Allah, Allah shi ma yana ambaton ku. Ba ka hada ambaton da Allah zai muku da ambaton da za ku wa Allah. Allah ya ce wa ana inda zanni abdi bi fa in zakarani fi mala'in fa in zakartuhu fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Kaga Allah na ambaton. To nan da aka ce zikrullahi ambaton da ake ma Allah, a waɗannan fassarori duk sun an gina su akan ambaton da ake ma Allah. Wala zikrullahi akbar, ma'ana ambaton da kuke ma Allah a cikin sallah shi yafi muhimmanci akan hannun da sallah take muku daga alfasha'i wal munkar. Haka nan wannan fassara ita kuma tana nufin ambaton da Allah ke muku. Kaga kenan an jingina masdar ila fa'ili. Ambaton da Allah zai muku idan kuka yi sallah, domin kun yi sallah kun ambaci Allah. Ba ma kawai an ka yi sallah ka ambaci Allah. Allah ce wa aqimis salata li zikri, to an kai sallah ka ambaci Allah. Kai kuma ambaton da Allah zai maka sanadiyar sallah ya fi ambaton da kai ka masa cikin sallah. To wannan ita ce fassarar da wasu malaman tafsiri manya suka tafi zuwa gare ta, kamar Ibn Jarir da Tabari ya tafi zuwa ga wannan fassara, cewa ambaton da Allah zai muku shi yafi girma akan ambaton da ku kuke masa cikin sallah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, kuma Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa. Tasna'un kuke aikatawa, kaga sana'an ta abu kera abu. Idan kai aiki shi ma sai aka suranta shi akan ta kera shi. Kai sallah ta kera shi. Kai azumi ka kera shi. Haka nan gefen ayyukan asha, kai zina ka kera mummunan aiki. Kai tata ka kera mummunan aiki. Da ka duk aikin da take yi ana kiran shi da tasna'una, wallahu ya'lamu ma tasna'una. An gane ko? Na'am.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالتي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له
الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن karku yi wa ahlul kitabi jidali karku yi jayayya da ahlul kitabi ma'abuta littafi ma'abuta littafi din da aka ambace su ana nufin yahudawa da nasara domin su ke da littafi wanda Allah ta'ala ya saukar daga sama yahudawa suna da littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa taura nasara kirista suna da littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa injila Allah ya ce karku yi jayayya da su illa billati hiya ahsan sai dai fada abar da take ita ce mai kyau wana sai jayayya mai kyau idan za ku yi jayayya mai kyau ta fahimtar juna da fahimce ku ku karanta musu ku nuna musu cewa da mu da ku fa ubangijin mu guda kuma ku sun yarda Allah ya aiko annabi Musa hatta na fara sun yarda annabi Musa annaban Allah ne kun yarda Allah ya Yahuda sun yarda annabi Musa annaban Allah ne Nasara sun yarda annabi Musa annaban Allah ne sun sha bamban akan annabi Isa waɗannan sun yi sama waɗannan sun yi ƙasa duk ba wanda suka tsaye da shi a matsayinsa su Nasara suka wuce shi matsayin annabi Isa annabi kamar annabi Musa to amma da suka zo Nasara sai suka cilla shi suka ce a'a shine Allah gaba ɗaya su kuma Yahudawa da suka zo sai suka sauke shi daga darajar annabci ma suka maida shi ƙasa suka ce dan zinari saboda kowanne sun yi baran-baran to anan kaga sai a gina musu yuda da lamai cewa da sun yarda da annabi Musa kunya da kenan ashe Allah yana aiko da manzo kuma manzon nan dan adam kuma me alamar manzo shine Allah ya karfafe shi kunya da Allah ya karfafa annabi Musa ya ba shi hujjoji inda ya murƙushe Fir'auna da hujjoji har Fir'auna ya rasa yanda zai yi kuma kun yarda cewa daga cikin mu'jizar annabi Musa shine Allah ya tsirar da shi a cikin ruwa ta inda Allah ya tsirar da shi kuma ya halakar da Fir'auna da mutanen kun yarda da waɗannan mu'jizozi ne to me zai hana ku yarda da me zai sa ku yarda da waɗancan ga annabi Musa ku zo ku kiyaye da makamantansu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi mu'jiza irin na annabi Musa kamar yadda Allah ya tsirar da annabi Musa daga mutanensa ku karanta tarihi ku ga yanda Allah ya bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara da Quraishawa a lokacin da annabi da mutanansa suke yan tsiraru Allah ya ba su nasara ku duba ku ga lokacin da annabi yake garin Makka shi kadai yana da awa ba kowa tare da shi sai yan tsiraru tun a lokacin aka yi kayin kurin a halaka shi babu wanda aka yi yunkurin halaka shi daya bayan daya adadi mai yawan gaske irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kowanne Allah ya tsira da shi kaga idan har tsirar wanda Allah ya wa annabi Musa da mutanansa ta zama mu'jiza me zai hana wannan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yunkuri ba daya ba baki ba kaga annabi Musa yunkurin halaka shi sau daya aka yi ya gudu ya tafi Madina shikenan magana ta tsare sai ya dawo zuwa ga Fir'auna da waɗannan ayoyi shi ma Fir'auna ya ƙaryata shi suka yi yunkurin halaka shi Allah ya tsirar da shi da shi da mutanen amma nan sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ba ka iya kirga adadin lokacin da aka tashi halaka shi Allah ya tsirar da shi ya hijira ya koma Madina nan ma bai tsira ba ko da yaushe munafikai ba irin yunkurin da ba su yi ba na su halaka shi tun da garin Makka wani ya tashi ya tafi ta kana zuwa Madina domin ya halaka manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da ya je ya zauna a nan ya ce me ya kawo kai ke na zo da musulun ta ce a faɗa min gaskiya ne ya ce gaskiya ke dai ce faɗa min gaskiya ne ya ce to bari in gaya maka ashe ba kai bane kuka zauna da kai da wane a gefen Ka'aba wuri kaza ya ce kaza ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza har kuka yarda in zai ɗaɗɗaura ne iyalinka kai ka taho ka kace ni ba ai haka ba ya ce na yarda na shaida babu bauta da gaskiya sai Allah kuma na yarda kai manzo Allah domin wallahi babu wanda ya san da wannan labari sai ni sai shi sai Allah hakan irin wannan suna da yawa na bayyana tafiya ya dawo san dawo daga tafiya da sahabbai rana ta yi zafi sai suka nemi inda za su ɗan zauna su kwanta suka samu wata inuwa itace mai inuwa sai suka ce bari mu bar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye ta kwabin sa jikin bishiyar nan ya kwanta yana bai su kuma suka ba zama daji kowa ta je samu inuwa ya kwanta ana haka sai wani ba kauye yana tafiya sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga nan da ake nema kuma gashi araha a kwance yana bacci bai san kowa ga ta kwabin sa shikenan wannan wa Allah ya sallalo ya sallalo ya sallalo yana zuwa farkon abin da ya dauke ta kwabin ya rike a hannu sannan sai hau kan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da manzo zai farka gashi nan a kan kirjinsa kuma ga takwabinsa ga takwabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam manyan da mutum ne waye ɗin sai yanzu ya tsare ka daga gare ni annabi ya ce Allah faɗin Allah sai jikin mutumin nan ya kama karkarwa ya faɗi ya jefar da takwabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi a nitse ya tafi ya je ya ɗauko takwabinsa ya zo ya hau kan wannan bawan Allah ya ce kai kuma manyan na uka ne sai ce ka zama to mai haƙuri ka zama to ɗan uwa na gari mai kyakkyawan ruku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sa abin ya ce kun ji abin da ya faru da wani mahallin shahid irin wannan sun faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa kun ga duk wannan hanya ce ta mujadala da ahlul kitabi billati hi ahsan da haka kenan kun ga mujadala da ahlul kitabi da abin da yake daidai dan fahimtar da su addini da kawo musu hujjoji da nuna musu ai ga kaza yayi kama da kaza ai ga abin da Allah ya ce ai kaza zai yi wa a ce annabi Isa dan Allah ne saboda yana cin abinci yana sha zai yi wa a ce wanda ke ci yana sha ya zama Allah zai yi wa a ce wanda ke bacci ya zama Allah zai yi wa a ce wanda ke mutuwa ya zama Allah domin a gurin sa annabi Isa ya mutu ya kwana uku a cikin kabari sannan ya tashi duk da cewa ba shi bane aqida musulunci amma dai su a gurin su annabi Isa ya mutu kaga kenan Allah ya mutu to duk irin waɗannan abubuwa hanyoyi ne na mujadala da ya kamata a yi mujadala da su lillati hiya ahsan dan haka musulunci bai hana a yi mujadala da ahlul kitabi ba kuma musulunci bai hana a yi yarjejeniyar zaman lafiya da ahlul kitabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kaura daga Makka zuwa Madina ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da Yahudawa Yahudawa daban-daban kowace kabila ta Yahudawa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da shi da kada ku taba mu kada mu taba mu ku yi addinin ku ba tsangoma ku bar mu ma mai damu ba tsangoma kar ku yi kaza kar mu yi kaza kar wasu zuwa su hada kai da ku a yaƙe mu mu ma ba za mu bari wanda su hada kai da mu a yaƙe ku ba duk irin waɗannan yarjejeniyar suna nan a rubuce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wannan yarjejeniyar to da haka akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba abinda babu shine hada addinai a ce a zauna a bi addinai a daidaita addinai wannan shine abinda zai yi wa a ce a daidaita addinin musulunci da addinin kiristanci a ce shikenan ku kiristawa tun daga abinda ba ku so shikenan mu musulmai mu daina faɗa mu daina cewa annabi Isa annaban Allah ne sai dai mu shiru saboda su suna cewa dan Allah ne mu daina cewa duk wanda ya ce annabi Isa dan Allah ne kafiri ne sai a ce annabi Isa dan Allah ne a'a sai dai mu shiru saboda mai saboda a zauna lafiya kaga wannan ba shi bane zaman lafiya zaman lafiya shine kar ku taba kar mu taba amma lakum dinukum wa lana dinu da dinin ku da ku da dinin mu namu addinin musulunci dole ne ka yarda cewa kowane addini bata dole ka yarda cewa addinin nasara gaba ɗayan shi bata ne kuma duk wanda ke kan addinin nasara addinin kirista yana kan bata kuma in ya koma ga Allah bai tuba daga wannan addini ba makomarsa ita ce wutar jahannama wannan yana daga cikin daruri amrun ma'lumun min addini bid darura dole kowane musulmi ya san da wannan kuma dole ya imani da wannan kuma dole ya yarda da wannan kuma dole ya yarda cewa babu magana da tafi muni kaman a ce Allah yana da ɗa saboda Allah ya ce wa qala takazzar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada Allah ya sama ta kusa ta rugurguzo kausa ta kusa ta tsatsage duwar wato su ma sun kusa su tarwatse kawai saboda an kira mu Allah da haka kenan ba karaman mummunan magana ba har ta sa waɗannan abubuwa su tashi tarwatsewa gaba daya kama a ce wai sai saboda kana so a daidaita addinai shikenan in an ce Allah na da ɗaka kan bakin da kai shiru ka daina tsangwamar nasara, ka daina ce musu kafirai, aka nasara kafirai ne har abada, Allah ya riga ce kafirai ne. Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha, laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, dan Allah ya riga ce kafirai ne, innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha, dan Allah ya riga ce kafirai ne, dole sunan su kafirai. Duk yanda za a ce wai a yi kusanci da juna, a zauna a daidaita, a daina ce musu kafirai, a daina ce musu kaza, a daina ce musu kaza, duk ba daidai ba ne. Daga ce masa kirista, daga ce masa kafiri, duk tafiye su guda. Wal kafiri shi ne ma sunan da Allah ya kira su da shi a cikin Alƙur'ani. To don haka daidaito ga addini wannan abu ne wanda baya yiwuwa, amma ana zama, ana tattaunawa, ana shirya yarjejeniyar zaman lafiya. Kuma duk inda aka shirya yarjejeniyar zaman lafiya tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, baka taba jin an ce manzo ya ta amanar wasu akan yarjejeniya guda da kuka yi ba. Annabi ya kulle yarjejeniya da yawa da Yahudawa, amma duka su suka warware wannan alƙawari. Yahudawan Banu Qainuqa su suka warware alƙawarin su da manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo ya fatattake su. Yahudawan Banu Nadir su suka warware alƙawarin su da manzo sallallahu alaihi wasallam, suka tashi halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wani daga cikin jerin waɗanda suka nemi halaka manzo Allah, sun yarjejeniya idan biya ta tace ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam zai zo nemi taimako a gurin su. Suma idan biya ta hau kansu za su biya diya, za su zo su nemi taimako a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam. Bisa ga wannan yarjejeniya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga nan sai ya tafi gurin su domin ya tattauna da su akan ga abin da ya faru. Bisa ga yarjejeniya ya zai ku ba da tafi gurin ba. Shikenan suna gana haka sai suka keɓe su, yanzu suka yi shawara suka ce, ai ga dama ta samu, wataƙila ba za ku taɓa samun dama irin wannan ba, da za ku halaka wannan bawan Allah, ku hutar da kanku, ku hutar da sauran jama'a. Shi ne suka je suka zauna da shi a wata hutta, suka tanadi wasu samari, tsagero, shaidanu, suka tafi suka ɗauki wani ƙaton dutse za su haura da shi wani bene da ke kusa da gurin. Suka zaunar da manzo sallallahu alaihi wasallam kusa da nan, da aka su za su fete inda manzo yake, sai su sako dutsen sai zo ya halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma da suka zo suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bukan, suka zaunar da shi a gurin da in an je dutsen dama direct gurin shi zai zo. Duk kuma sai suka dinga jiya da gefe-gefe, suna nesa-nesa, ba su matso kusa da shi ba, nesa-nesa ake tattaunawa. Ana haka sai Allah ya ciro masa da mala'ika jini ya sanar da shi, ai ga makircin da suka shirya. Nan take babu sai an jima, babu an yi matsaya, babu an ɗaga bitin, kawai sai manzo ya tashi ya fita. Babu sai an jima, babu ma assalam ya tashi ya fita. Daga nan jikin shi ba su cewa duk yanda aka yi Allah ya sanar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da ɗebo sahabbai, aka zo aka fita tafi Banu Nadir. Haka nan Banu Qurayza su suka ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci mai tsananin wahala. Lokacin da yawon musulmai suka yi haɗin kai suka tattaro runduna mai yawan gaske, Yahudawa suka tafi suka same su suka ingiza su suka caza su a kansu ta hosiya imanzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suka yi musu alƙawarin za su ɗauki ɗawainiyar yaƙin da dukiyoyinsu suka zuba dukiya mai yawa don azuwa ya ki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan lokaci Banu Qurayza suka ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam, su ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su. To da haka kaga kenan, ko yanzu aka kulle yarjejeniyar alƙawari, musulmai ba suke keta wannan alƙawari ba. Don baka taɓa jin an ce ga shi yau an samu, an ce a yi zaman lafiya, kar ku ɓaci addininmu, kar ku ɓaci addininmu. Ba ku taɓa jin an ce ga musulmi an kawo wanda yana zagin Annabi Isa ba. Ba ku taɓa ji ba. Amma duk yanda aka yi yarjejeniyar a zauna lafiya da su, lokaci bayan lokaci sai ka ji sun ɓaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin takaici a ce daga a ƙasa masu ƙarfi, manya-manya masu faɗa a cikin ƙasashen kafirai, wani ya fito ya yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai jami'o'in ƙasar su fito su ce ai yana da haƙƙi, ai haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan adam ya yi rubutun da ya ga dama, ya ɓaci wanda ya ga dama ɓaci. Amma muna sai a ce a zo a yi yarjejeniya, kar mu ɓace su, kar mu ɓace su, kar su ɓace mu, mun ji mu ba za mu ɓace su ba. Amma kuma sai ka ga duk wannan abin bai da tasiri. To da haka abinda musulunci ya dade shi, in an yi yarjejeniyar zaman lafiya a girmama yarjejeniya, amma babu inda musulunci ya ce a girmama addinin juna, babu inda musulunci ya ce. Da haka musulmi zai girmama addinin da ba musulunci ba, saboda ya san cewa dukkan addinai gaba ɗaya ɓata ne, in banda musulunci. kuma wannan na daga cikin larura na addininka idan baka yadda cewa dukkan addinai bata bane sai musulunci to kai kanka musulunci naka bai cika ba to naka duk abin da kai da bata ne to ba a yin cewa kuma ka girmama shi ba a cewa ka girmama wata gumaka ko ka girmama wata saniya ko a daina cin naman saniya saboda Allah take ga wasu haka duk wannan shiriri ta ne tunda a gurin mu duk addinin da ba addinin Allah ba bata ne inna dina inda Allah al-islam haka nan fa ma za ba'da al-haqqi illa al-dalal to da kuma shi ne da haka jidali ga ahlul kitabi yana da kyau kamar da Allah ya ce illal ladhiya illal ladina zalamu minhum sai dai wadanda suke azzalimai ne daga cikin su wadannan jidalin bai da amfani gare su su da ma azzalimai ne su abinda suke nema ko da yaushe shine yanda za su yi su murkushe addini ba wai hujja bace ba su sani ba sun san ta sun fahimce ta kuma sun tabbatar gaskiya ce amma dai sun yi wa kansu matsaya ba za su karɓi addinin ba kaga wannan ma wanda zai magance su in banda yaƙar su in kana da iko inda ikon yaƙar su sai ka yaƙe su in kuma ka da ikon yaƙar su shikenan sai ka fita ba sai to amma kaga irin waɗannan jidali da zai su bai da fa'ida jidali ga wanda dama ka san mu'anidi ne ba fahimta yake nema ba ba tattaunawa yake nema ba iyaka ya riga wa kansa matsaya to kaga wannan jidali da zai su bai da fa'ida shine illal ladina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun kaga daga cikin abin da zaka musu amfani da shi gurin jayayya shine amanna billadhi unzila ilayna mu mun imani da abin da aka saka mana daga alqur'ani walladhi unzila wa billadhi unzila ilaykum wa unzila ilaykum da abin da aka saka mana mun imani da alqur'ani wa mun imani da at-taura da injila amma ku ba ku yi haka ba yahudawa sun imani da at-taura kadai ba su imani da injila da alqur'ani nasara sun imani da at-taura da injila amma ba su imani da alqur'ani ba to kuma musulmai sun suka imani da qur'ani da at-taura da injila kaga nan mun tsara ya kamata kuma ku yi imani da abin da muka yi imani da shi haka nan wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautan mu da abun bautan ku guda ne shine Allah Allah shine abun bautan mu shi aka ce abota ma cikin alqur'ani kuma shi aka ce abota ma cikin at-taura haka nan ma shi aka ce abota ma cikin injila babu inda injila tace annabi Isa dan Allah ne babu inda injila tace abota ma wani ba Allah ba da haka duk inda kaje an ce wai yazo a injila cewa abota ma wani ba Allah ba ko annabi Isa dan Allah ne to ka tabbatar wannan na daga cikin gurin da aka sauya aka yi shigar a cikin injila amma injila ba ta taba zuwa da cewa wani abota ma wani ba Allah ba saboda Allah ya ga mana karara cikin alqur'ani yace wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun Allah bai taba sanya wani abun bauta ba ko ma bayan Allah a kowane lissafi don haka wa nahnu lahu muslimun mu mun mi kauya gare inda mun mi kauya ga ubangijin nan ku ma ku so ku mi kauya gare kaga irin wannan ita ce al-jidal billati hi ahsan kamar da Allah ya ce wajadilhum billati hi ahsan na'am
wa qadalika an tanzila ila min sabila ومن هؤلاء من يؤمن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون
الله يقول وكذلك أنزلنا إليك الكتاب كمر حقا مكثو كد للسافي دوا غريبا كمر حقا من سيتي ولن حقا Malam Ibn Jarir al-Tabari ya fassara cewa kamar haka ana nufin kamar yanda muka saukar da littattafai ga wadanda suka gabace ka kamar yanda muka saukar da At-Taura ga Annabi Musa muka saukar da Injila ga Annabi Isa to kamar haka muka saukar da littafi zuwa gare wannan cikin fassara Ibn Jarir al-Tabari kuma Ibn Kathir ya inganta ya kyautata wannan fassara ya ce fassara ta yi kyau sosai domin take nuna alaka da munasaba da dinkewa tsakanin wannan aya da ayan da suke gabace Allah ya ce fallazina atainahumul kitaba yu'minuna bi wadanda muka bai malittafi suna imani da shi alqur'ani wannan da zirin ya wuce ila alqur'ani da haka wadanda aka bai malittafi ana nufin wadanda aka bai malittafi gabanin alqur'ani sune wadanda aka bai ma at-taura ko wadanda aka bai ma injila suna imani da shi daga cikin su akwai masu imani da shi kamar Abdullahi bin Salah kaga Abdullahi ibn Salam yayi imani da Taura kuma yayi imani da Al-Qur'ani haka nan akwai ire-iren su wanda suka yi imani da Taura suka yi imani da Al-Qur'ani sune wadannan Allah ya jale su sawa'a yana da kitabi ummatul qa'imatu yaquluna ayatullahi ana al-layli wa yanzurun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat abadaka wadannan haka ne yana cewa allazina atainahumul kitaba min qablihi هم به يؤمن وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين قالوا وَنَّنْ آتِنَنْ وَأَنَّ مُكَبَيْ وَلِلْتَابِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سُونِي وَأَنَّ لَعْتَلُوا الْرِسَالِ لَبَعْنَنْ الْقُرَانِ ومن هؤلاء من يؤمن به هكذا ننشكم وأنن هؤلاء تتي إشارة هذا إشارة أنا داني تدنوني ذاك وأن أكي نوني سوني قريشاوة al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka nan cikin waɗannan da suke kareta kai yanzu su ma cikin su akwai man yu'minu bi akwai wanda zai imani da duk da suna kareta wa yanzu amma akwai wanda Allah zai budu zuciyarsu su yi imani da su Allah ya ce ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun ba ma su butunce ma ba ma su kafirce ma ayoyin mu su kareta ta sai waɗanda suke masu butunce masu kaucewa tunani masu kaucewa hakika da gaskiya da gangan wanda suke hawa kujerar naki su kekashe su karyata da gangan to wadannan su kadai ke karyata ayoyin Allah amma duk wanda ya sa hankalinsa gaskiya yake nema duk wanda ya sa tunaninsa cewa ina gaskiya take menene wannan bayani ya sa hankali da zuciya daya to zai fahimci wannan abu kuma zai fahimci lallai gaskiya ne domin gaskiya ta riga ta bayyana karara ba mai iya karyata ta illa al-kafiruna sai wadanda suke kafire na'am
إذا
لو كابر
المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد من آياتنا إلا الظالمون
الله يتوب ما كنت تتلو من قبله من كتابه baka kasance gabaninsa ma'ana gabanin alqur'ani kafin a saukar maka da alqur'ani ba kasance tatlu min kitabin ba kasance kana karanta wani littafi ba annabi bai iya karatu ba wala taqutuhu bi yaminin kuma baka zamanto kana rubuta littafi da hannunka ba daga rayuwar annabi shine bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma wannan siffa ta shi ta shahara tun a at-taura da injila الله يرمك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لا تسنى ساما النبي صلى الله عليه وسلم دسونا سا دسبوا فنسا اتن التوراة الإنجيلة دسكن سبوا فنسا فين النبي الأمي النبي نه أمي والنبي المسوء به كرار تلد قوة لأنه كلمة أم كلمة أم إتسيقوها da ka ummiyun wanda aka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ma'ana kaman yanda mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to haka ya zarce da wannan ɗabi'a duk wanda ya zarce da wannan yanayi sai a kira shi ummiyun an gane shi ne allazi la yaqra'u wa la yaqra'u wannan ita ce siffar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kafin ka zo da alqur'ani baka zamanto ka karatu littafi ba baka zamanto kana rubutu ba idan lartaba al-mubtil da ke nan wala ka futuhu bi yamini ba ka rubuta shi da damanka wannan bi yamini kuma malamai sun ce ta'kidi ne saboda rubutu da an ce rubutu da ba da hannu ake rubutu kuma hannun da aka fi yawaita rubutu da shi shine dama duk da cewa kaga wasu da hagu suke rubutu to amma ga an gina alal galib da ka ba ka rubuta littafi da hannunka kenan da a ce kenan kana rubutu kuma kana karatu to da wata kila da makarnata sun samu hujja kaga ma'ana idan lartabal mubtiluna ambatan su da cewa mabarnata koda ashe koda annabi yana rubutu yana karatu duk mai hankali ya san cewa abin da yazo da shi ya wuce tunanin dan adam kuma ya wuce a ce wani ne ya koya masa duk mai tunani to amma wanda ke neman barna dama irin waɗannan abubuwa yake neman sai nemo ina zai fake duk wanda yake so ya kama ka da wata hujja ko yana so ya tabbatar da batansa da rashin gaskiyarsa sai ya yi kokarin ina zai fake sai ina zai samu mafaka ya ce to da sai su samu mafaka da wannan amma ba wai dan rashin rubutunka da rashin karatunka zai zama musu hujja ko kwara ba a'a sai dai su amfani da ita saboda su mabarnaka ne wannan shine Allah ya ce idan lasabal mubtilun wal huwa ayatun bayyinat annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai ga rashin iya rubutunsa da rashin iya karatunsa ya zama kamala ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin siffa da Allah yake ambatawa ta yabawa ga manzo shine annabi ruhi yace fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi haka Allah ya ambace shi da wannan sunan alhalin idan aka ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu ba haka gare mu siffa ce tana kasa a sai an malamin sa da kuke gani duk karatu shi bai iya rubutu ba bai iya karatu komai kaga duk girman da kuke gani ga malami sai ta zo kada sa a ce to ya za a yi a ce malami wani bai iya rubutu ya to ta yaya ya samu ka shine babban abin da zai kawo a hankali zai kawo ga hankali domin ba ka iya karatu ba ka iya samun ilimi sai da karatu da rubutu baka taba jin an ce ga wani ya kai ga yayi ilimi amma bai iya rubutu da karatu baka taba jin sa ba kenan kun ga a ce duk lokacin da aka ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu wannan na kasa ce na kasa ce a ce wani bai iya rubutu bai iya karatu amma sai gashi ta zama kamala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yana ambatan shi da yabo da cewa annabiyul ummi ya aka ta zama kamala ga manzon sallallahu alaihi wasallam amma ga sauran mutane ta zama naka abin da yasa ta zama kamala ga manzon sallallahu alaihi wasallam dama shi rubutu da karatu wasila ce hanya ce tsani ne na samun ilimi ta inda a ɗabi'anta ba sa samun ilimi sai da tsani wannan tsani shine iya rubutu da karatu sai ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimin da babu wani mahaluki da ya samu irin sa kuma ba tare da ya taka wannan tsanin ba kaga kenan ya zama kamala kaman sama ne ana hawa sama ba mai haurawa sama sai wanda ke da tsani ko wanda ke da jirgi ko wanda ke da wani abu sai aka zanta ga shi kai kana haurawa ba ka da jirgin ba ka iya komai ba kuma san me ake hada jirgi ba sai ga shi da ka tashi fur sai ka haura sama ka wuce waɗannan da suke hawa jirage kai sama ka dara suka tafi duk inda zaka dawo kuma ka tashi farka dawo kaga dole ka zama babban mamaki kaga dole ka malaka ka zama ta dara ta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamala shi ta dara ta kowa saboda ilimi da ma karatu da rubutu ana neman su ne dan akai ga ilimi to shi gaskiya akai ga ilimin kuma ilimin da babu wanda ya kai gare sannan kuma ba tare da ya bi wannan tsari ba to kaga wannan ita ce mu'jiza ta shi Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun kawai waɗannan ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma da ke cikin kirazan waɗanda aka bai wa ilimi shi ne waɗanda Allah ya ba mu ilimi da alƙur'ani to alƙur'ani na nan a kirazan shi yasa zo a hadisin iyali bin imar al-mujashi'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inni mubtalika wa mubtalin bika wa munazzilun alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma'u taqra'uhu na'iman wa yataghana Allah ta zan baka littafi wanda ruwa zai wanke shi shine alqur'ani saboda an wanke takardun alqur'ani da ruwa yana nan a kira zan wadanda Allah ya baiwa to kaga kenan alqur'ani ruwa zai wanke shi amma ke tawadar yana nan saboda haka wannan da daga cikin baiwa ta alqur'ani ayatun bayyinatun fi sururil ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ba kowa ke kare ta ayoyin Allah ba yake daukan su ba ce wadanda ke azzalimai saboda ayoyin abayyana fike kamar yadda ka san rana ce ta fito karara ba mai iya cewa ba ta fito ba sai wanda yake yana girman kai yana faɗin abin da ya ga dama rana ta fito ce ba ta fito ba haka nan wanda ya ga ayoyin Allah ya ce bai yarda da su ba to daidai yake da wanda rana ta fito ya ce rana ba ta fito ba sai sa Allah ce ba kowa ke kare ta ayoyin sa ba sai wanda da yake azzalima lokacin ko lokacin za mu da sa yana insha Allah Allah ya kai mu da izinillah sai mu dora wa alhamdulillah rabbil alamin الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ba da ma kwa shi ke to ya yi dire ya to ya yi dire sai ka wuce da gara da